Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Sauraro assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci. Binta Sulemani ce tare da Hanifa Kabir Isa da sauran abokan aiki. Muka sake dawowa a shirinmu na hantsi a yau Talata 22 ga watan Nuwamban 2022. Bayan labaran duniya kashi na farko, za mu leƙa Niger, inda za ku ji cewa gwamnatin Amurka tare da haɗin gwiwar ƙungiyar Rotab ta tallafa wa ƙungiyar Alternative Espaces Citoyen da wayar da kan al'umma wajen sanin haƙƙinsu a harkokin gudanar da kasafin kuɗin ƙasa. Muna kuma ɗauke da shirin 'yan ƙasa da hukuma wanda Mahmud Ibrahim Kwari ya shirya kuma zai gabatar da kuma sharhin jaridun Niger. Amma kafin nan ga Hanifa Kabir Isa ta halin da duniya take ciki.
Jama'a assalamu alaikum, ga cikakkun labarin duniya. Sakatare janar na kungiyar tsaro ta NATO Jens Stoltenberg ya buƙaci mambobin kungiyar ta NATO da su ƙara bada goyon bayan soji ga Ukraine domin tabbatar da kyakkyawan sakamako ga ƙasar a matsayin ta na cikakkiyar ƙasa. Ƙasa mai cin gashin kanta mai demokuraɗiyya a Turai. Muna buƙatar mu gane cewa watakila wannan yakin zai kawo ƙarshe a wani mataki akan teburin tattaunawa, amma kuma mun san cewa sakamakon tattaunawar ya dogara kacukan kan ƙarfin fagen fama. Stoltenberg ya faɗa wa taron majalisar dokokin NATO a jiya Litinin a Madrid. Ya ƙara da cewa dole ne ƙawancen ya sanya ƙarin kuɗaɗe a cikin tsaron Ukraine. Ya kuma lura cewa kare Ukraine yana kare demokuraɗiyya idan muka ƙyale shugaban Russia Vladimir Putin ya yi nasara, in ji shi. Dukkanmu za mu ɗanɗana kuɗarmu. Gwamnatoci masu mulki a duniya za su yi koyi cewa za su iya samun abin da suke so da ƙarfi. Su aikin ceto na neman waɗanda suka tsira bayan wata girgizar ƙasa mai ƙarfin gaske da ta auku a babban tsibirin Java na ƙasar Indonesia a ranar Litinin, inda ta kashe aƙalla mutum 162 tare da jikkata ɗaruruwan mutane. Shugaban hukumar kai ɗauki bayan aukuwar bala'i ta ƙasar ya ce girgizar ƙasar ta lalata tare da rushe gine-gine da dama. Gwamnan yammacin Java Ridwan Kamil ya ce sama da mutum 13,000 da girgizar ƙasar ta lalata gidajensu an kai su wuraren da aka ware don ajiye mutane. Kamil ya ce saboda gine-gine da yawa sun ruguje, adadin waɗanda suka mutu na iya ƙaruwa. Yana mai cewa mutum 326 ne suka jikkata. Hukumar ta ƙara da cewa za a ci gaba da neman waɗanda suka tsira da rayukansu a ƙarƙashin buraguzan ginin har cikin dare. Hukumar Lafiya ta Duniya ta ce a ranar Litinin ɗin nan tana fitar da wani sabon jerin sunayen wasu ƙwayoyin cuta da ke haifar da ɓarkewar annoba ko ɓarkewar cutar. Yana mai cewa ya kamata a sanya ido sosai. WHO ta ce manufar ita ce sabunta jerin sunayen da ake amfani da su don jagorantar bincike da ci gaban duniya, wato R&D. Da saka hannun jari musamman a allurar rigakafi, gwaje-gwaje da kuma jinya. A wani bangare na wannan tsari, wanda aka fara a ranar Juma'a, hukumar kula da lafiya ta Majalisar Ɗinkin Duniya tana shirin tattaro masana kimiyya fiye da 300 don yin nazari kan ƙwayoyin cuta guda 25 da sauran dangoginsu. Ana sauraron labarun duniyar ne daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC.
Ba da jimawa ba, Hanifa za ta kawo mana ƙarshen labaran duniya. Amma kafin nan, gwamnatin Amurka tare da haɗin gwiwar ƙungiyar Rotab a Niger ta tallafa wa ƙungiyar Alternative Espaces Citoyen da wayar da kan al'umma wajen sanin haƙƙinsu a harkokin gudanar da kasafin kuɗin ƙasa da muhimmancin shi a gare su. Daga Damagaram ga wakiliyar muryar Amurka Tamar Abare da ƙarin bayani.
kimanin shekaru 10 kenan da kungiyar ta Alternative Espacito yayin take bincike kan kasafin kudin don kawo haske wa al'umma. Hassan Bukar shine mai kula da sashen kasafin kudi a kungiyar ta Alternative Espacito yayin yayi karin haske kamar haka.
To wannan taron IMA muke ta koce shekara sai mun tara mutane sauran jihohi 200 zuwa 300 haka nan sai a zama ai muhawara. Bayan an samu sakamako mun ji ta bakin al'umma sai mun je mu iske epitoci a majalisar dokokin don mu ba su bayani bisa irin korafi-korafin da mutane suke game da kasayin kudin kasar nan. To a kowane gami idan mutane suka zo da su ce wallahi aikin nan bai kamata a yi shi a mai kadai ba, ya kamata a je jaha-jaha saboda mutane su saurari irin bayanan da muke kuma mutane su gane abin da yake ciki game da kasayin kudin kasa. To shi yasa wannan gami muka taso muka ce insha Allah da jihohin Niger sai mun bi su. Abin da muke shi ne mu ba da bayani bisa irin manya-manyan matakan da gwamnati ta dauka a cikin kasayin kudin kasar shekara 2022. Mutane su san me ke ciki, su gane manufar gwamnati game da wannan fannonin da na zana, kuma daga nan adiba me ya kamata a yi game da shekara mai zuwa.
Kowa dai da bikin zuciyar shi, in ji yan magana. Ismail Hammi shine magatakarda na kungiyar daliban jami'ar da Magaran. Ya ce fannin ilimi na da muhimmancin gaske a harkar cigaban kasa.
Wato yanda gwamnati yayi da fannin tsaro ai haka yayi sha alwashin cewa zai sa a gaba hallo fannin ilimi. Ya kamata a yi waiwaye a dan tafiya a dawo a duba a gani wai ba fannin karatun nan bane ya kamata a ƙara ba muhimmanci domin shi da kanshi iya warware mu matsalar wannan tsaro wanda muke fama da shi a cikin kasar mu ta Niger.
Su ma dai kungiyoyin hararon hula ba su kasa a gwiwa ba a ta bakin Ahmadu Dankwari na kungiyar MPCR ta nan da Magaran. Kirayeyi ga gwamnati kamar haka.
To ya kamata a ce gwamnati ma ya dora wakilan musamman ma ɗan majalisar dokoki sun dora wata wakile wanda za su yi irin taro haka jaha-jaha don su kwatantawa mutane ga kasayin kuɗi na bana ga yanda za a yi da su. Saboda kuɗin wannan na al'umma ne daga wajen al'umma yake fitowa. Abin ma takaici abin da yake faruwa a yanzu kin gane ai ana zancen ɗan majalisar dokoki za su ƙara ma kansu kuɗi, za su ƙara ma kansu kuɗi don saboda birje ta wajen su yake biyewa su ne suke ɗaukan dokoki su ne suke dora haraji.
Hassan Bukar ɗin ya ƙara da cewa dukkan waɗannan shawarwari da koke-koken al'umma za su mika su ne ga majalisar dokoki.
Za mu je majalisa mu ba an majalisa labari mu ce gashi-gashi abin da mutane suke hudu game da wannan kasayin kudin kasa kuma ga irin gyaran da suke so insha Allah za su isa har majalisa idan Allah ya yarda. To bisa wannan sai mu ce mu fannin da muka dauka shine a kawo haske bisa yanda ake kasayin kudin kasa saboda ƴan kasa su gane. Alhamdulillah mun samu taimakon gwamnatin America tun yau tsawon watannin na 11 zuwa 12 da muke aikin nan ta kama na tallafi sosai. Muna fata a gaba mu samu wannan ta kama mana don mu ci gaba da aikin da muke yi.
Suma dai mahalarta taron ga abin da suke cewa.
Alhaji Adam Malam Sa'id mun ji daɗi kuma mun ƙari da yawa. Babban muhimmanci wanda yake a san abin da ƙasa take ciki kuma a san abin da ake kashe ma ƙasa kuma a san hanyoyin da suka shi.
Mun saba da masu lalle kamar da a yi mai suke yanzu da suka samu suka fito abin ya zama to hal a cikin jihohi gashi ana yi. Gaskiya wannan abu ne mai kyau.
Adam muka jira masu. Yana da kyau. Mutane su tukowa da biyan tiyoyi na kasa kenan kin ga ai shi kashi budin akai kashi biyu ne ake rabawa.
Tamara Abari muryar Amurka daga da Magaran a Jamhuriyar Niger.
Madalla an gaishe ki Tamara Abari har yanzu kuna tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka kai tsaye daga nan birnin Washington DC. Yanzu kuma ga Hanifa da labaran duniya kashi na biyu.
A yau ne shugaban Najeriya Muhammadu Buhari zai jagoranci aikin kaddamar da fara haƙan man fetur na farko a yankin arewacin ƙasar. Wakilin mu na Lagos Babangida Jibrin ya ji ta bakin masana tattalin arziki da haƙo man fetur akan wannan aiki.
Shekaru uku bayan da kamfanin haƙan man fetur ta Najeriya wato NNPC ta bayyana gano man fetur a yankin jihohin Gombe da kuma jihar Bauchi a wani wuri da ake kira Kulmani, a yau shugaban ƙasa Muhammadu Buhari ake sa ran zai kaddamar da fara haƙan man fetur ɗin gadangada domin sayarwa a kasuwannin ƙasashen ƙetare ko kuma sarrafa shi a cikin gida. A watan Oktoban shekarar 2019 ne dai hukumar matatan man fetur ta ƙasa NNPC ta bayyana gano man fetur da kuma iskar gas a kogin Kalmani da ke kan iyakan jihohin Bauchi da kuma Gombe. Arzikin man fetur da wani kamfani mai suna Sterling Global Oil da kuma New Nigerian Development Company da matatan man fetur da kasa NNPC Limited za su fara haƙowa gadangadan. Tuni dai masana harkar tattalin arziki da kuma man fetur musamman ma da 'yan arewacin kasar ke tofa albarkacin bakin su game da wannan yunkuri. Dr. Babangida Jibrin Wushishi ƙwararre ne akan hakan man fetur a Najeriya, kuma ya bayyana alfanun wannan aiki na hakan man fetur a yankin arewacin Najeriya.
So Malam Babangida, wato da farko dai zuwan gaba Buhari wajen da za a fara haƙo a rijiyoyin mai a Northeast, wato sako ne babba ga waɗanda sun wata ba sai da an samu mai a arewacin Najeriya ba, kuma muhimmin ma babban sako ne ga waɗanda duk da yake sun yarda cewa an samu man a arewa, to amma yanzu za su lura da cewa an fi fara aikin da cikin ikon Allah zai kai ga an fara fito da mai daga arewacin Najeriya. Kuma wato officially dai kaman a Najeriya, arewacin Najeriya ta zama wato yankin da akwai mai kenan.
To ko ina alfanun sa ta fuskar tattalin arziki musamman ma dai ga yankin arewacin Najeriya da ma kuma yankunan da za a haƙo man fetur din? Ga dai Dr. Dauda Muhammad Kwantagura, wani masanin tattalin arziki da suka jari.
To a fannin tattalin arziki wannan za a ce labari ne mai daɗi, saboda kaga Najeriya za ta ƙara samun kuɗaɗen shiga tunda kusan tattalin arzikin ƙasan ya dogara ne da mai. Sannan kuma a tsarin da ake ne yanzu cewa duk inda aka samu ma'adinai kamar irin na mai, akwai wani kaso na cikin asusun ƙasa da ake ba su watan kusan kashi 13% wanda a Turanci ake kira gravitation fund. To wayannan jihohi za su shiga cikin wannan jerin, kaga zai ƙara masu kudaden shiga watan kaman kaso da suke samu daga gwamnatin tarayya, su ma yanzu za su samu ƙari.
Najeriya dai ƙasa ce da Allah ya albarkace ta da ɗimbin man fetur da kuma iskar gas, banda yankin Gombe da Bauchi da aka gano man fetur din. Har ila yau kamfanin matatan man fetur ta Najeriya NNPC ta bayyana cewa akwai man fetur din a jihohin Niger da yankin Tafkin Chadi a jihar Borno, bayan wasu jihohin da har yanzu ake ci gaba da gudanar da bincike. Babangida Jibrin, Muryar Amurka, Najeriya.
Ƙarshen labarin duniyar kenan.
An kai da Hanifa Kabir Isa da ta karanto mana labarin duniya daga nan sashen Hausa na Muryar Amurka a birnin Washington DC. Masu sauraro, kafin mu kai ga shirinmu na gaba, bari mu shakata da wannan. Har yanzu kuna tare ne da sashen Hausa na Muryar Amurka daga birnin Washington DC, inda muke watsa shirye-shiryenmu akan mitoci 16.25 da kuma 31. A jamhuriyar Niger kuma za a iya sauraron mu a tashar mu ta VOA Africa akan mita 102.5. Baya ga haka, a kodayaushe ake so za a iya zuwa shafukanmu na intanet a voahausa.com, muryaramurka.com ko kuma sashen hausa.com don samun labarai da dumi-dumin su. Yanzu kuma sai shirinmu na 'yan ƙasa da hukuma.
'Yan ƙasa da hukuma.
Mulkin kai ba san kai ne ba, ba miƙe kafa a ci daɗi ba, ba alkawarorin ƙarya ba, inda masu irin wannan a gaba yankin bai tsina na komai ba.
Masore, assalamu alaikum, barka da saduwa da ku ta cikin shirin ƴan ƙasa da hukuma da ni Mahmud Ibrahim Kwari zan gabatar.
Ai irin ambaliyar da aka yi a nan garin, majidai da suke garin nan daban da wanda ruwa ya kawo su zuwa nan.
Ko an samu matsaloli na rashin hanya, na biyu kuma gashi wannan ambaliyar ruwan ya zo ya sake tabarbare abubuwa.
Yanzu ka duba masana'antarmu nan na hukuma ke da kuma da kwale-kwale ma ajiya, maganar kasuwanci ba ma maganar kasuwanci ake ba.
To hanya ne muni, motoci fadon suke yi a hanya.
Kari da Allah wannan da duba mana, cin hanci ya yi yawa a hanyar nan.
Yadda annobar ambaliyar ruwa ta barbaya da kura kenan ga makumar 'yan kasuwar da ke safarar hajar su daga arewa zuwa wasu sassan kudancin Najeriya a dakace mu.
Yau ga wasu nan su ke nukura don mun san yanci mun nasara. Wasu ma a ciki na su sun fara haɗa gulma tsakani don akara ko ohwa gama ko wasan dara.
Madalla, a tsare kamar yadda aka sani annobar ambaliyar ruwa a bana ta yi mummunan ta'adi ga muhalli da gonaki a kusan dukkanin jihohin da ke arewa da kudancin Najeriya. Jihohin Bayelsa da Delta da Anambra da Rivers na daga cikin jihohin da ambaliyar ta yi barna a bangaren kudu maso gabashin Najeriya da kuma kuriyar kudancin kasar. Kodayake tun makonni da dama da suka gabata ne aka fuskanci wannan annoba ta ambaliya, amma mummunan tasirinta na ci gaba da wanzuwa musamman ga 'yan kasuwar arewacin Najeriya da ke hadadarsu a kudanci da kuma 'yan kudancin da suka rasa gonaki da muhallinsu. Wakilin sashen Hausa a yankin Niger Delta, Lamido Abubakar Sokoto, ya hada mana rahoto a kan wannan batu.
Bayan hasarar muhallai da gonaki, bayanai da sun tabbatar da cewar rayuka da dama sun salwanta. Hukumar Red Cross a shiyar al'ummomin Abuwa da ke jihar Taribas ta ce mutane da dama sun rasa muhallansu sakamakon bala'in na ambaliyar ruwa. Musabari Bulu Abu, wani daga garin ambaliyar ruwa ya shafa, ya ce: ya ce mun tsammaci cewa za mu samu ɗauki daga gwamnatin tarayyar Najeriya. Muna cikin tashin hankali a yayin da ruwan sama suka sauka, kuma muna makalkalan ne a wajajen 'yan uwa da abokan arziki. Wata ƙungiyar sa kai ta ƙasa da ƙasa ta ziyarci gidajen waɗanda suka samu bala'in ambaliyar ruwa, kuma ta ce cututtuka da dama sun ɓarke. Madan Ankiwa Breeze, wata shugabar ƙungiyar, ce:
right now as I speak there is an outbreak of waterborne and life-threatening disease at the camp of the internally placed person.
Tana cewa ne yanzu da nake magana da kai cututtuka da dama sun ɓarke, yara ba su da abin shimfiɗa, ga sauro, kuma babu ruwan sha mai kyau, babu abinci, sai an kawo ɗauki saboda ruwan ya yi ta'asa, mutane ba sa iya komawa gidajensu. Da haka kuma na ji ta bakin wasu 'yan gudun hijira da suka koma muhallansu ga abin da suke cewa. Wannan tana cewa ne sauro ya addabe mu, ya addabe yaranmu, kuma a ƙasa muke kwana wani yaro ma ya mutu sakamakon tsananin sanyi da ya ratsa a kirjinsa. Kwai dai rahotannin da ke nuna cewa hanyoyin shigar da abinci sun yanke a jihar ta Bayelsa sakamakon gararin ambaliyar ruwa. Wani Alhaji Shu'aibu Madawaki da ke da kamfani na manyan motoci wanda ke safarar kayan abinci daga arewacin Najeriya zuwa kudancin ƙasar, ya ce:
yanzu Bayelsa ba ma hanyar shiga ma kwata-kwata. Farko an samu matsaloli na rashin hanya, na biyu kuma gashi wannan ambaliyar ruwan ya zo ya sake tabarbare abubuwa. Yanzu matsof da masu motoci asara suke daga mota ta fadi, sai dai a ɗauko kayan ake biya kuma saboda ba a kai a kan lokaci ba, kaya lalace kamar irin su albasa, su tumatir, ga sunan kayan wasu rubi dai.
Da haka kuma na ji ta bakin wata da ta fada cikin gararin ambaliyar ruwa, ta ce ta shiga cikin wani mawuyacin hali. Kuma wani sabon abu shi ne gidajen da suka koma sun gamu da saran macizai.
Sunana Hamsat Bello, ina zama a Bayelsa. Ai irin ambaliyar da aka yi a nan garin, macizai da suke garin nan daban da wanda ruwa ya kawo su zuwa nan. in an kai mutane asibiti antipoison din babu wanda suke da shi anan ba irin mutijin da ya tsara mutane ba.
Gwamnatin jihar Bayelsa dai ta ce abkuwar ambaliyar ruwa wani babban bala'i ne da ya shafi daukacin jihar ta Bayelsa. Honorable Ayuba Duba shine kwamishinan watsa labarai na jihar yace
out of the 8 local governments I can tell you that 7 are affected seriously.
Yana cewa ne tashin hankalin da ya faru ya shafi kananan hukumomi 7 daga cikin kananan hukumomi 8 da muke da su, kuma dole ne mu rufe dukkanin makarantu da wuraren aiki waɗanda garin ambaliyar ruwa ya shafa. Jihar Anambra kuwa akalla garuruwa 300 ne ambaliyar ruwan ta mamaye, kuma akwai fargabar rashin abinci. Honorable Chris Abarume shine mai magana da yawun gwamnan jihar Anambra. Yana cewa ne ambaliyar ruwa ta yi matukar barna a jihar Anambra, inda ta janyo mutane da dama sun mutu, kuma gwamnati ta tsugunar da mutane da dama a sassa daban-daban na jihar ta Anambra.
Hanshaki kuma ingantacci mai karfi ga shi amintacci da basira ilmi ta tacce da fari da baki ne ji ko na mace har kan ba ya zan kurra daga lotan nan ne zai fara amfanin kansa yana shukura ya bido haƙƙinsa ya tattara.
Jihar Delta da ke makwabtaka da jihar Anambra din can ma mutane da dama sun mutu, kuma sama da mutum miliyan 3,233 sun rasa mahallansu sakamakon ambaliyar ruwa. Muhtar Usman shine mai baiwa gwamnan jihar Delta shawara.
Yanzu ka duba masana'antarmu nan na Oko Market da kuma da kwale-kwale ma ake yawo, maganar kasuwanci ba ma maganar kasuwanci ake ba, saboda haka ayyuka da mutane suka yi biya mutane kan suna cikin wani hali na daban. Don duk wani komite kowa a suna wanda yake da 'yan uwa zai koma gun 'yan uwansa wanda zaune wanda ba shi da 'yan uwa kuma dole ya kujja.
Hukumar bayar da agajin gaggawa ta NEMA ta ce ambaliyar ta ruwa ta ɗauki wani sabon salo, kuma saboda mutane miliyan 1 ta baiwa mafaka. Mr. Gudian Tipiko shine shugaban hukumar a yankin Niger Delta.
So these steps have been predicted prior to this time. You recall that in February.
Yana cewa ne ba tun yanzu bane hukumar ta bada agajin gaggawa ta yi hasashen cewa za a samu ambaliyar ruwa, kuma tuni a bayan hukumar kula da yanayi ta ƙasa ta fitar da sanarwar jan kunne ga jama'a. Sai dai kawo yanzu muna ci gaba da kai ɗauki ga waɗanda garin ambaliyar ruwa ya shafa. Shugaban hukumar kula da abkuwar bala'o'i daban-daban ta ƙasa Farfesa Eke Usman Kibo na Jami'ar Ahmadu Bello da ke Zaria ya ce
in zai yi ya kamata state government abun ya shafa ne, ya kamata su yi kokari su dan taimaka ma community da suke kusa da wannan wuraren ko a cikin wannan wanda yake da hadarin zama dan gaske.
A gefe ɗaya kuma direbobin manyan motoci da ke kare kai na ɗauko manyan kayayyaki musamman daga arewaci zuwa kudancin ƙasar, inda direbobin manyan motocin ke ci gaba da koka irin hali da suka shiga, kuma ga abin da suke cewa.
Sunana Usman Bello ni direba ne. Gaddan ba hanya sojoji kuma suna damu mu da ma'aikata ne, shi yasa muka rufe hanya. Innan ne ran Juma'a ne muka bude hanyar. Yanzu haka da nake magana da kai a nan ina cikin hotiyo ne tunda safi har yanzu ban motsa mota na ba. Ina cikin Asia State tsakanin Borata Junction zuwa Ariyaliya Junction nan cikin garin Abba. Tsakani da Allah mu nan da duba mana cin hanci yayi yawa a hanyar na daya, na biyu kuma a dan toshe wani hanya mu ba mu ci a mana insurance ba, a bi dai ko duwa su kawai a zo a sa mana a ramu sannan alhamdulillah.
Sunana David Simon in drama ne. To hanya ne muni motoci kwado suke yi a hanya. To motar ya fadi yana rufe hanya, shi ne ya rufe hanya saboda ko gwamna zai yi wani abu abin da ya kama gwamna Enugu da na Abia State. To an fi sati ɗaya ma na neman kusan sati biyu da rufe hanya ba.
Masu rai ƙarshen shirin 'yan ƙasa da hukuma na yau kenan, sai makon gobe idan Allah ya kai mu. Yanzu a madadin ɗaukacin abokan aiki musamman Lamido Abubakar Sokoto, Mahmudu Ibrahim Kwari daga sashen Hausa na muryar Amurka ke cewa a huta lafiya. Wassalamu alaikum.
Duka da an so shi ya inganta. kasa ta karar da wadansunta za su yi sha'awa su ziyarce ta da kafarsu su zo su yi kallanta komai ba mai iya kushe.
A gaida Mahmud Ibrahim Kori, yanzu kuma Salamu Aminu Barma zai kawo mana muhimman kanun jaridin Niger.
Za mu fara sharhin jaridun na wannan mako da jaridar Le Courrier, wace ta ruwaito cewa an tabka zazzafar muhawara a tsakanin sabon jakadan Faransa a Niger da mahalartan wata muhawarar bainar jama'a da ta gudana a makon jiya a jami'ar Abdulmumuni ta Yamai da nufin tantaunawa akan yanayin hulɗar ƙasashen yammaci da takwarorinsu na yankin Sahel. Jaridar ta ce jakadan Faransa Sylvain Ité wanne ya halarci wannan haduwa da nufin fayyace ayyukan da ya kira na ci gaban da kasarsa ke yi wa kasashe irin su Niger ya fuskanci martani daga shugabannin kungiyoyin huraren hula, lamarin da yasa a wani lokaci yayin yunkurin ficewa daga ɗakin taron sakamakon wani abu mai kama da sa'insar da ta shiga tsakaninsa da Michael Zodi na Tournoi La Page International. Jaridar Le Sahel ta ce wata tawagar manyan jami'an kungiyar ƙasa da ƙasa da ke fafutukar ganin an yi adalci a sha'anin ma'adanan ƙarƙashin ƙasa Itiye ko kuma Iti ta gudanar da rangadi a jamhuriyar Nijar inda suka tantauna da hukumomin ƙasar. Jarir ta ce a ƙarshen ganawarsu da Firayim Minista Uhumudu Muhammadu, shugaban tawagar Alex Gordi ya bayyana cewa gwamnatin kasar ce ta gayyato su domin duba halin da ake ciki game da batun tafiyar da sha'anin ma'adanai daidai da ka'idodin ICI na shekarar 2019, wanda a bayyane ke nuna bukatar karfafa matakan baiwa 'yan kasa damar cin moriyar ayyukan haƙar ma'adanai da abubuwan da suka shafi albarkatun ƙarƙashin ƙasa. Jaridar Le Horizon na cewa hukumar 'yan sandan farin kaya ta fara zaman sauraron wasu malaman da ke da hannu wajen tsarawa da gudanar da jarabawar malaman makaranta na sashen da ake kira Section Special. Binciken na 'yan sandan feji ya biyo bayan wanda hukumar yaƙi da cin hanci ta halsiya ta gudanar dangane da wannan jarabawa da ake zargin an tafkasata da murɗiya a takardar jerin sunayen waɗanda ke fatan samun damar tsallake siraɗi. Lamarin da yasa waɗanda abin ya shafa suka shafe kwanaki da dama suna bayani a ofishin 'yan sandan feji. Jaridar Ayr Info ta ce wasu 'yan bindiga sun afkawa motar wani kamfanin jigila ɗauke da mutane sama da 30 a kusa da ƙauyen a gabar-gabar da ke kan hanyar Agadez zuwa Tawa, inda suka ja motar da kansu zuwa wani wurin da ke a kilomita guda da babban titi. Jarir ta ce 'yan fashin waɗanda ke ɗauke da bindigogi ƙilar akakaren set ko kuma AK-47 sun lalube fasinjojin motar da guda-guda, abinda ya ba su damar kwace kuɗi tsaba sama da miliyan 7 na sefa da kilogram 8 da 'yan ka na zinare haɗe da wayoyin hannu kafin su arce cikin daji. Sule Mumuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar.
Da wannan kuma muka zo ga shirinmu na ƙarshe, wato labarai a takaice.
To a takaice, masu aikin ceto na neman waɗanda suka tsira bayan wata girgizar ƙasa mai ƙarfin gaske da ta auku a babban tsibirin Java na ƙasar Indonesia a ranar Litinin, inda ta kashe akalla mutum 162 tare da jikkata ɗaruruwan mutane. Shugaban hukumar kai ɗauki bayan aukuwar bala'i ta ƙasar ya ce girgizar ƙasar ta lalata tare da rushe gine-gine da dama. Gwamnan yammacin Java Ridwan Kamil ya ce sama da mutum 13,000 da girgizar ƙasar ta lalata gidajensu an kai su wuraren da aka ware don ajiye mutane. Kabil ya ce saboda gine-gine da yawa sun ruguje, adadin waɗanda suka mutu na iya ƙaruwa. Yana mai cewa mutum 326 ne suka jikkata. Sakatare janar na kungiyar tsaro ta NATO John Stoltenberg ya bukaci mambobin kungiyar ta NATO da su kara ba da goyon bayan soji ga Ukraine domin tabbatar da kyakkyawan sakamako ga kasar a matsayinta na cikakkiyar ƙasa mai cin gashin kanta mai demokuraɗiyya a Turai. Muna buƙatar mu gane cewa watakila wannan yakin zai kawo ƙarshe a wani mataki akan teburin tattaunawa, amma kuma mun san cewa sakamakon tattaunawar ya dogara kacokan kan ƙarfin fagen fama, Stoltenberg ya faɗa wa taron majalisar dokokin NATO a jiya Litinin.
To masu sauraro, da haka muka kawo ƙarshen shirin namu na wannan lokaci. Sai kuma da karfe 4 agogon Najeriya, Niger, Kamaru da Chadi, wato karfe 3 kenan agogon Ghana, za ku ji wasu abokan aikin mu ta wani sabon shirin. Yanzu a madadin Hanifa Kabir Isa da ta taya ni gabatar da shirin, da kuma Jumbe Hamza da ya bada umarni, da injiniyan mu na yau ni ce taku Binta Suleiman Yara, nake muku fatan alheri daga nan sashen House na muryar Amurka a birnin Washington DC. Ku huta lafiya, ma'assalam.